Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi wa Alhaji Ahmad tambaya kamar haka.
Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci ƙalubale ba. Taya kuke tunkarin wannan matsalar? Kamar misali, kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki? Idan kuka samu ƙalubale ta nan, taya kuke ɗaukar mataki?
Dalilin sa wannan na'ura shi ne dan in akwai ƙalubale ka san yadda za ka yi tackling shi tun da wuri. In ba canja ma kifi ruwa ba lokacin da ya kamata canja masu ruwa ba, cutar da ya kama su. Saboda haka na ta na'uranka in ka gano kifin da ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata, sai ka gaya masu da wuri sai su je su canja ruwa. In ba ba ki yi abinci lokacin da ka basu abinci ba, ba za su yi girma ba. Saboda haka nan na'ura zai gaya maka cewa yes, kifi ya ci abinci ko bai ci abinci ba. Kin ga an ga minimizing wannan risk na abubuwan da zai sa kifin bai samu abinci ba. Haka shukoki yake, duk komai kamar da na ga maki da duk wannan shukan gaba da kamar mutum, kamar na renan mutum, haka yake. Duk yaro yau in baki bashi, in baki ba yaro abincin safe, baki bari sai da rana, in kin san kin bashi na ranar yana ciwo na ya kama, to haka ma masara ko dawa ko wani abin da kake, in yarda kan da ya kamata ba su abinci, in baki ba su ba kin san kin jawo rigima. Saboda haka na abin da ya sa muka sa na'ura muna monitoring shine mun gano cewa wannan abubuwan da ya kamata a bayar an bashi lokacin da ya kaso. So yanzu kuma na'urar ma shi da kanshi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe, to kin ga kake shirya cewa yau zan bada abinci ko gobe zan bada abinci. In baki baya gobe ba ki san abin da ya kamata ki san, ba za ki same shi ba.
Wato na'urar ba za ta yi aiki ba?
Eh, ba ce ba zai yi, zai ci gaba da aiki. Amma dai misali, in masara na baki buhu 70 a hectare guda, to in baki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba yana dawo 50, kai kin san kai ki cuta da kai ki ba ka sani abin da kyau. Sannan kuma na'ura mun kuma zai gwada maki wurin ga yanayin noman masara ko ba zai noman masara ba. Misali, mutane da za su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa, to kin ga na'ura tun harko zai ga maki kin soil test na zai gwada maki cewa a wurin ga bai dace da masara ba, saboda ruwa na kwantawa na koko kasa wurin ga mutuntun kasa ne ba kasan da zai yi awoma. Duk wani awon gaba dai bayani yanzu duniya riga kawo uwa da su ki duba ne gaba dai zaki ga ci.
To taya kuke gyara na'urorin ko fasahohi idan suka samu matsala? A nan Najeriya kuke gyara ko sai kun kai wata kasar?
Na'urori ne mun ne muka kirkiro shi da kai, duk ne muka yi developing, ba so shi muka yi ba. Nan gida muka zane abin, muka yi developing na shi, sai software development mun muka zo na muka yi tunane mai yadda daidai a Najeriya. Saboda in ka je kaso na Isra'ila misali, to zai aiki ne da yanayin da can. To mu kuma nan da fasaha da dubaran da Larabawa muka yi tunane ya za a yi, mai yadda ce da mu. Misali, lokacin da aka karuwa can ba lokacin da aka karuwa nan ba, lokacin da aka sayi can ba lokacin da aka sayi nan ba. So kin ga abin da za mu yi developing, abin da muka yi developing shi ne abin da ya dace da yanayin. So mu ne muka yi abin mu. Saboda haka kowa yana cikin aiki ya saya, muna da majiya, akwai da wurin ajiya kamar wayanki yanzu kin clicking safe zai kai ki ga iCloud in a distinct company, mu ma haka yake, in kai clicking zai je yana gizo ne sai je ya saya can. Ko wannan na'ura ya lalace ko an sace shi ka haya bai da amfani, duk abu bayani da muka so yana cin ajiya.
To a yanzu za a iya cewa manoma sun karɓi wannan ayyukan da kuke na fasahar zamani hannu bibbiyu ba tare da an fuskanci wani tsaiko ba?
Manoma suna son cigaba, kowane manoma na son cigaba. In ka duba duniya da aka hito, manoma zai yi noma ya samu masara buhu 30 a hekta guda, ya ta cewa ya samu. Yanzu ana samun buhu 100, to zai ce ma ki dubara buhu 100 saboda ci gaba ne ya samu, kowa na son ci gaba. Masara guda kawai da ake manoma a arewa yau shi ne rashin tsoro, saboda bai bari su zauna manke ne su yi kwanta don su ga ya wannan na'ura su aiki, su bi na'ura nan su ga ya abubuwan da ka aiki. Manoma ya gama noma yau, an zo an kashe shi ko an kore shi, an lalata gonan shi, ya koma wani wuri ya yi the same thing, daga kowa ya koma a yasten mutane zauna a daji, kowa ya koma birni su zauna, kuma birnin nan babu wanda za su yi noma.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka ba gwamnati musamman kan lamuran tsaro da ke addaban manoma a Najeriya? Domin wasu na ganin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya hawa ƙarshen matsalar tsaro ba sai al'umma sun ba da tasu gudunmawar.
To, ni a ganina harkar tsaro akwai wanda aikin su ne, sai dai a ba da shawara. Amma in ka diba ƴan sanda ko sojoji da gari mu ba za su yi sa ba, kasanmu na da yawa, za ka samu kawai da mutane ba su wuce mutum 50 ba. Kaga hayacin da zaka aje masu wurin da shi ne dan sanda guda ko soja guda, ina yin kokari kenan. To saboda haka, in za a bi shawara ta, ya kamata mu yi adopting kamar wasu kasashe na mallaka bindiga, manoman nan su sirke su. Haka ya haka nan duk wannan abubuwan da aka yi, duk wani da wani abu zai taso, to su ne su zo su hito su kare kansu, su kare kasansu.
To ba ka ganin Najeriya ba mu kai ga wannan matsayin da kake magana a kai ba? Ganin idan aka ba wa kowa damar mallakan bindiga, wani zai iya wuce gona da iri har ma iya jawo rudani a ƙasa.
In ka duba kasashe kamar ƙasar America, ai akwai wasu da suka hito su je su kashe mutane. Amma ka duba percentage na mutane nan aka kashe can, da percentage mutane nan da aka kashe ba su da abin da za su kare kansu a Najeriya. Sabune za a duba kenan, duk abin da ada advantage yana da disadvantage. Amma dai abin da ya ci muna yau, ya kamata ce a ba mu dawa mu kare kansu, especially manoma.
Masu sauraro, a nan za mu da sanya cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku cigaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Muhammad Hafiz Baballaki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.